sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba za a dage takunkumin da aka saka wa Koreya ta Arewa ba har sai ta dauki muhimman matakan wargaza shirin ta na nuclear. Ga dukkan alamu kalaman na Mattis tunatarwa ce kan batutuwan da za a tattauna tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa. Ya kuma bayyana hakan ne a gefen Ghana wanda suka yi da takwarorin aikin sa na Koreya ta Kudu da Japan. Mattis ya kuma ce ba za su cire tsammanin cewa za a samu turjiya a wajen tattaunawar ba. Amurka da Koreya ta Arewa na ta share fage taron kolin da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwarorin aikin sa Kim Jong-un wanda aka tsara zai gudana ranar 12 ga watan nan na Yuni a Singapore. E zuwa yanzu babu wata alama da ta nuna bukatun da bangarorin biyu za su baje akan teburin tattaunawar. Sannan ba a san tsawon lokacin da za a kwashe ana wannan ganawar ba. Kare bangaren kuma Mattis ya soki mame yankin tekun kudancin China da kasar Sin ta yi da sojoji da manyan makamanta yankin da ke dauke da tsibiran da ake takaddama akan su yana mai cewa matakin barazana ce da kuma nuna karfi akan kasashen da ke makwabtaka da China Mattis ya yi waɗannan kalaman ne a jiya Asabar yayin wani taron karawa juna sani da ake a shekara-shekara kan harkokin tsaro a yankin Asia taron da ake wa lakabi da tattaunawar Shangri-La wanda ya gudana a Singapore
Yet China's policy in the South China Sea stands in stark contrast to the openness.
Yace matakin da China ta dauka a yankin tekun yayi hannun babbar riga da burin da muke so mu ga an cimma a wannan yanki. Hakan kuma na jefa shakku a zakatun kasashen da ke yankin kan inda China ta sa gaba. Sai dai a martanin da ta mayar yayin taron wakilin China Lieutenant General Haley ya zargi Amurka da haddasa fituna a yankin. Yana mai cewa a matsayin China na kasa mai cin gashin kanta tana da ikon ta girke wato ta girke dakaru da makamai a yankin na kudancin tekun China wanda hakan dokar kasa da kasa ta amince da shi Burtaniya ta ce ba za ta amince ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci da Amurka ba muddin yin hakan ba zai kare muradinta ba ministan kasuwancin Liam Fox ne ya bayyana wa gidan rediyon BBC hakan bayan da jami'an kungiyar tarayyar turai ta EU suka shigar da korafi a ofishin cibiyar cinikayya ta duniya ta WTO kan kuraden haraji da Amurka ta saka kan kayayyakin karafuna da dalma da ke fitowa daga kasashen su jami'an kungiyar ta EU sun mika takardun korafin ne a irin jerin matakan da suka kudura aniyar dauka baya ga matakin saka kuraden haraji kan kayayyakin Amurka da ke shiga yankin Fox ya kara da cewa Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta gabatar da wannan korafi a gaban taron manyan kasashe bakwai na G7 waɗanda suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a Canada a wannan makon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin jallancin labaran Faransa ya rawaito cewa an sake samun sabbin mutane biyar da ake fargabar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A jiya Asabar kamfanin jallancin labaran na AFP ya bayyana cewa jami'an lafiya sun gano karin mutane biyu a yankin Wangata da kuma wasu mutane uku a yankin Bikoro duk a arewa maso yammacin lardin Equateur. Dr. Hila Manzimbo shine daraktan babban asibitin yankin na Wangata.
Pour la plupart des gens ici à Mbandaka.
Cikin Faransanci ke ne yake cewa har yanzu anan Mbandaka da kuma watakila Bikoro da sauran wurare mutane da yawa ba su fahimci cewa lallai akwai cutar ta Ebola ba. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta dukufa wajen samar da allurar rigakafin cutar ta Ebola. Allurar wacce ba a tabbatar da ita ba a hukumance kan samar da wato kan iya samar da kariya tare da bada kwarin gwiwar cewa za ta taimaka wajen daƙile yaduwar cutar. Shugabannin kabilar Uyghur da masu fafutuka sun yi korafin cewa gwamnatin China na ci gaba da take haƙoƙin kabilu marasa rinjaye a yankin Uyghur mai zaman kansa da ke yankin Xinjiang yayin da ake wannan wata mai tsarki na Ramadana. Shugabannin sun ce gwamnatin ta ce na ci gaba da amfani da tsarin nan na wato tsarin nan na yaki da masu tsauraran ra'ayi tana musgunawa mazauna yankin mafi yawan su musulmi. A watan Afrilun bara cenan ta fara campaign na cafke musulmi yan kabilar Uyghur waɗanda ake zargi da bayyana tsauraran ra'ayi inda ta kan aje su a wani sansani da ta tanadar da nufin sauya musu tunani. Masu fafutuka sun ce adadin waɗanda ake rike da su a sansanin zai kai 120,000 zuwa miliyan 1. Shugaban majalisar yankin kabilar Uyghur Dorcan Isa ya faɗa murya Amurka cewa hukumomin na China sun fi tsawar matakan ne a wannan wata na azumin Ramadana.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A cikin watan jiya Mayu da ya kare ranar Alhamis akalla akwai bukukuwa biyu da suka shafi harkokin ilmi a fadin duniya. Na farko shine makon karrama malamai a duk fadin duniya da aka kammala ranar 12 ga watan Mayu, sai kuma ranar yara ta duniya da a duk shekara ake yin bikin ranar 27 ga watan na 5. Wakilin sashen Hausa a Jalingo Lawal Sani Kona yayi magana da malamai da masu ruwa da tsaki ta fannin ilmi kan tasirin malanta da yadda ake mutunta sana'ar daga bangaren gwamnati da sauran jama'a.
Masana na ikirarin ba za a cimma nasarar koyar da rubutu da karatu ba sai da kyautatawa ubannin karatu. Ranar Asabar 12 aka kammala makon godiya ga malamai ta duniya. Wannan batu ya janyo juyayi bisa yanayi da malaman Najeriya suka samu kansu a ciki a yau. Na farko ga shugaban kwalejin ilmi ta jihar Taraba da ke Jalingo, Dr. Mike Dio.
Ba za ka samu likita a kasan ba malami ba, ba za ka samu engineer ba malami, ba za ka samu ko politician din, domin an kayyada cikin tsari na kasa cewa kafi ka tsaya a matsayi kaza sai kana da takarda kaza ko secondary school ko kuwa degree. To wa koyar da kai? Malami ne. Amma da moment mun tafi ko mai dan secondary school ne tunda ya samu matsayi malami wanda zai taka ne ko mai ilimi sa. So su ne kuma sun koyar da su din kafin samu wayannan sanoyin da suna ciki. Amma haka mata kamar yadda wasu kasashe suka dauka madauki, for instance a India zaka ta cewa an ba da fifiko wa malami, kowa fi so ma je koyi malanta kan ma je zaman likita ko lawyer, domin kudin da ake biya malami da incentive da ake ba shi nan abun shawa ne ma kowa wanda ya gane. To a kasana idan muna so kasanan ta cigaba, dalilin da muna koma baya kenan domin ba mu ga muhimmanci ilimi ko muhimmanci malami mai ba da ilimi ba. Ya kamata idan ana so kasana cigaba, one ya kamata albashi na malami ya fi na kowa a wannan kasa. Na biyu sa kuma a inganta cewa akwai special allowance ma wayanda suna karkara fiye da wayanda suna birni. Idan ni na Jalingo yanzu wanda yana nan ko Jabjab ko kuwa matafi ta Gembuche wanda yana wani kawai yana da wahala zuwa wuri, ya kamata a bashi special allowance da ya fi wanda yana nan, to shi zai motivate mutum ya tafi. Kuma kamar zona yadda yake faruwa wasu kasashe, a kashe shekara haka nan sai a basu bonus.
Malam Umaru Tukur ya jima a aikin malanta kuma jami'i ne a kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Taraba.
Yau na karantar ya kai shekara 27.
Daga dangantakanka da ɗalibanka, menene kake gani na godiya daga gare su?
Babban abin da nake gani godiya ga gare su shine koyaushe mu na tarar da waɗanda na karantar za su ce mini sannu malam, sannu malam, za su tsaya su saurare su yi mini gaisuwa su ce to wannan yakan bani farin ciki ba don komai ba, don wanda duk ka taba rayuwarsa bai manta da kai ba to abin alfahari ne
a gwamnatance fa
a gwamnatance nagode wa Allah a cikin karantarwa yau yaya na takos na karantarwa nan dalilin haka yasa nayi gida kuma na samu yaya takos nagode wa gwamnati ba don komai ba sai don abin da nake gani yau ka samu aikin karantarwa ya zama damuwa yanzu da inda kana da qualification ba matsala zaka samu shiga in kana da NCE shine minimum qualification nan da nan za a dauke ka aikin karantarwa amma yau ga masu degree a education ga masu masters education amma ba su samu aikin karantarwa ba
shi ma malam Muhammad Salisu na makarantar Mayo Dasha dake Jalingo ya tofa albarkacin bakin sa game da matsayin malamai a yau
da farko na gode wa Allah da ya nuna mini wannan lokaci din da na kawo ina karantarwa a yau na shafe kusan kimanin shekara 20 da wani abu ina abu daya karantarwa nake daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta a gaskiya a dalibai alhamdulillah akwai wa'inda yanzu haka na karantar da su daga matsayin primary a secondary har ma na je jami'a sai samu su ma suna karantarwa a jami'a to a gaskiya na matukar jin dadin wannan al'amari na ji dadi kwarai don duk inda suka gani suna cewa wannan malami na ne suna bani daraja ni ma kuma ina ba su daraja to wannan gaskiya ina matukar jin dadi proud a wajena in wuce wani ya nuna ne ce wannan ga malamin sa kaga which means na yi masa alkhairi na mishi kirki domin na bude mishi kokolwa ne na bashi ilimi wanda ba zai taba mantawa da ni ba
ta gefen gwamnati ba
to ta gefen gwamnati muna nan dai muna tafiya da su kullu akan alƙawari muke yanzu ni din nan rabon mu dai da mu samu yali increment tun 1999
karin albashi
karin albashi ne shekara to sai takardu na cewa promotion a kawo kaza promotion mun yi duka ana ta alƙawari za a yi har yanzu dai ba implementing ba to babu sai dai mu taya gwamnatin da addu'a Allah sa dai ta mana ta biya mana bukatun namu kawai
Nasarar tada al'umma mai albarka inji masana yana tare ne da tanadin ingantacciyar ilimi wannan kuwa ba ta samuwa sai da malamai da ke samun haƙƙin zufar su kuma akan kare Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
har yanzu dai muna a Jalingo yankin da ke ci gaba da fuskantar radadi daga tashi-tashin hankulan Boko Haram da ya addabi jihohin Borno Yobe da kuma Adamawa Yanzu akwai akalla yara yan gudun hijira da iyayensu 1017 a jihar Taraba daga jihohin nan uku waɗanda karatun iyayen nasu ke fuskantar kalubale iri-iri kamar yadda dai za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Konan ya aika mana
ilmi ga dubban ɗaruruwan yara maza da mata ya samu cikas sakamakon fadace-fadace da ya addabi jihohin Borno Yobe da Adamawa akwai wani rukunin yan gudun hijira na wannan rikici wanda jinnar su ya kai mutum 1017 amma sabanin takwarorin su a jihar Borno Yobe da Adamawa alamu ke nunawa hukumomi da ke kula da ilimin yaya yan gudun hijira walau na gwamnati majalisar dinkin duniya da kuma akasarin kungiyoyin agaji suka manta da su
yara mu da yawa ba sa zuwa makaranta domin yanayin da kasar nan take babu kudi ko ta ina gwamnati tana kuka talaka yana kuka to amma abin da yake faruwa shine a state nan mu ba karbin mu yadda ya kamata in ka in aka kwatance da yan uwanin mu da suna Borno Adamawa da Yobe ba mu samu kashi daya a cikin goma domin duk abin da aka ake tura na ilimi na batun makarantar yara ba mu ko kadan sai dai mu ji wai to dewa kungiyoyi da kuma abinan gwamnatin Taraba da na Najeriya gaba daya suna zo maganan ilimin yara kamar yadda yanzu ka zo kana tambaya na ba mu ganta kasa ba
Shugaban al'umma yan gudun hijirar Borno da Adama da ke jihar Taraba, Mr. Paul A. Achagua, ke bayyana takaici da ƴaƴansu suka samu kansu ciki a jihar Taraba, inda suke da sansanoni a wurare kamar su Mayo Dasha, Mallum, Kufai, Jauro Yinu, mutum biyu da kuma wasu sassan jihar. Waɗannan mutane da suka bar gidajensu da garuruwan su cikin gaggawa sun samu kansu cikin yanayin sake shata fara rayuwa
sabuwa fil inda ƴaƴansu ke fuskantar matsaloli daban-daban a kokari da suke yi na neman ilimi.
Ya sunanka?
Jerry.
Kana aji nawa?
5. Ana watara na bana da info watara na kuma na tafi ba info. Watara na kuma ana kori na kudin titi.
Emmanuel Yakubu.
Yawa, Emmanuel ka shiga makaranta?
Eh, na shiga makaranta.
To a matsayin ku na yaran masu gudun hijira kaman wani ne matsala kuke samu game da yin makaranta?
Ba koyarwa mai kyau kuma akwai irin uniform haka da yawa ba mu iya samun shi yana da tsada.
Kudin makaranta fa?
Shi ma duka akwai tsada.
Ana samu ana biya maka dai?
A'a, wani time wani time.
Tunda ka shiga makaranta akwai wasu ko hukuma ko gwamnati ko kuma kungiya masu zaman kansu da suka kawo muku taimako ko na uniform ko na takarda ko na kudin makaranta?
A'a, babu.
Ladi Ayuba.
Kina ji nawa?
Ina ji 63. Gaskiya muna samun matsala ta fannin karatu saboda bamu da wanda suke yi mana, iyayenmu ma ba su da karfin yi mana.
Kaman wani irin matsala ne?
Ta fannin school fees, takardu, uniform din mukan samu problem ta gurin. Ina JSS 3.
JSS 3 kin fara daga aji nawa?
Daga JSS 1.
Daga JSS 1, wato kusan shekara uku kenan kika yi nan garin?
Eh.
Tunda kike nan akwai wani wanda suka zo suka ba ku taimakon takardu ko kuma uniform ko kuma biya muku kudin makaranta?
A'a, babu.
Shugaban al'ummar 'yan gudun hijira Paul Achagua ya ce akwai alamu akan aiko agaji ga waɗannan 'yan gudun hijira.
Ni akwai inda na tabbatar ana turawa don kuma yana batawa bara an tura kayan UNICEF sun ba da kaya takardu jagokuna na yara har yau mun bi magana na har zuwa Minister of Education. Har mun je wajen abin wajen permanent secretary na education, mun je wajen secretary na education har yau ba ba mu ko pencil daya ko kuma takarda daya ko jaka daya ba. Ina so gwamnatin Taraba, gwamna na Taraba ya bincike ya sa hankali akan harkoki na yan gudun hijira. Ba lallai sai na yan gudun hijira na Taraba kadai ba, mu ma haƙƙin mu yana wuyansa tunda mu ma yan kasa ne, muna sama a kasar shi, muna kira ya tashi tsaye ya binciken wannan abin ya sa hankali sosai domin a shugabancin da yake yi din Allah zai tambaye kowa gurgudo abinda Allah ya bashi.
Kokari da nayi na tuntubar jami'an UNICEF don tabbatar da wannan batu na agaji bai yi nasara ba. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Duk da irin cigaba da aka samu ta wajen saka yara musamman iya mata makarantun zamani a arewacin Najeriya, har yanzu akwai iyaye da wasu al'umma da ba sa saka ƴaƴan nasu makaranta. Wannan watakili yana daga cikin dalilan da suka sa wasu iyaye a jihar Kaduna ƙara yin kira ga takwarorinsu musamman a arewacin Najeriya su himmatu wajen saka ƴaƴansu musamman mata a makaranta, kamar yadda suka gaya wakilin sashen Hausa Iliya Kure, kuma za ku yi cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Sunana Amina Zailani. Ilimin ƴaƴa mata yana da amfani ko don wajen tarbiyyantar da ƴaranta da mutanen da suke tare a gida ma gaba ɗaya. Idan tana da ilimi, mutanen da suke tare da ita gaba ɗaya za su ilmanta da iliminta, da wanda ma suke unguwanni gaba ɗaya duka za su ilmanta da iliminta. Kuma yaran da za ta haifa za ta tarbiyyantar da su yanda ya kamata, za su bambanta da wanda mamansu ba ta da ilimi.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Ali. Muhimmancin mata akan ilimi yana da amfani sosai, saboda idan kai ba mace ilimi to ka ba mu kaman al'umma ne ga baki ɗaya ilimi. Idan mace ta aure ta haihu, wa'annan ƴaƴan nata duk wani mu'amala wani harka da mutane, idan kana da ilimi zaka koya ma yaranka. Gaskiya mace da bata samu ilimi ba akwai matsaloli sosai, saboda yaranta ba za su samu tarbiyya ba, shi mijinta kanshi ma tarbiyyan shi zai zama ragagge, saboda idan mace tana da ilimi to hatta mijinta ma shi ma yana da ilimi, al'umma na kusa da su su ma za su samu ilimi saboda haka ina roƙon iyayenmu maza da mata su ba wa mata ƴanci yara su je su yi karatu don kana da yara mata yara 20 ne a cikin gida ka samu wata guda biyu haka ka cire a cikin ƴaƴanka ka cire mata guda biyu haka ka ba su ilimi ka gani yaya za su amfana a communityin ku kai kanka idan ka ba mu yara mata na ilimi guda biyu to kai kanka a gidanka sai ka ga canji yaran kai kanka da ka sa su a makarantar za ka ga canji iyalanka za su ga canji kuma ƴan uwa gaba ɗaya ma akwai canji na rayuwa saboda ilimin da suka amfana ci.
Jafar Musa, ilimi ya mace shine ilimi. Domin idan ya mace daya ta ilmanta, to kamar an ilmantar da wannan yanki ne kawai gaba ɗayan shi. Saboda idan ba ilimin nan matsalolin da ake samu shi ya ja mana dole fitina. Mun san inda zamu saka mu yanzu ga abin lokaci hakuri. Lokacin da muke da zamu yin ba mai ba yanzu ko ga lokacin ina ta san makulya dalilin kokuriya shine idan aka ce ku kana neman naira 10 kafin ka same ta wallahi za ka samu naira 1000 to aka ce ba mai wannan kokari ba sai ga shi yanzu abubuwan yanzu mata ne suke mutuwa wallahi da rashin karatu ne shine ya jawo wannan bala'in kuma mu tsofaffi ne lokacin da zamu karatun mu an kai mu wajen makarantar azumi ni yanzu wajen magana addini alhamdulillah amma wajen magana boko yanzu jikana ne kike koyar da ni kike kuwa mu karatu da rubutu jikana kuma ai shekara 11 saboda na yi dole ne kawai duk inda na fara su karatu kuma na ban musu ma wasiya a bada ba ilimi wani ilimi na zamani dan shi ilimin Muhammadiya a cikin ilimin zamani a za a same shi saboda haka shi sa muka yi mun da gaske kuma yanzu wannan tana da yake wannan aikin aikinmu ne kullum muna zaune da mutane ne muna gaya musu illan abin da aka baro a baya lalle kuwa
baba kamar shekarunka nawa yanzu
zai shekara 70
kana gani kamar akwai wa da gwamnati za ta iya taka wurin kawo ci gaban ilimin ƴaƴa mata
to za ta kawo amma ita gwamnati ta faɗa sai ba ta cika wani ta da matsala ne in ta faɗa bu yau sai a shekara ba a yi ba ko kuma shekara wace ma ta faɗa ta fita gwamnatin ba ta yi ba shine matsalar mu kawai ita gwamnati amma wallahi za ta tsaya ita ne maki da iko ita ce da iko ta aita ta iya mutar da ƴaƴa mata domin ana ƙara musu ƙarfi ne yanzu dai mu je mun yadda su yi kuma za su yi in Allah da
sunana Jinad Ishaku daga Kubau muhimmancin ilimin mata ƴaƴa mata shine musamman kaman mu mata idan mun yi aure wani lokaci yaro ba sai lallai daga makaranta kawai zai koya ba in ya dawo gida za ka iya sa shi a hanya don gobe ya koma ya sani bayan haka kuma in an zo an same ka da zancen makaranta ba za ka iya kai musu ko kuma ka ce makaranta ba kyau ba mun san makaranta yana da kyau shi yasa muke ce yana da kyau ƴaƴa mata su yi karatu
ba kamar sauran kasashen duniya da suka ci gaba ba galibin mabarata a kasar Hausa mutane ne masu larura da ƴaƴansu in banda a yanzu da karatun tsangaya ya tabarbare ya zamanto gararan ba ita ce ta farko a gaban almajirai daga waɗannan tsangayoyi a himmar da gwamnatin jihar Katsina take yi na wadata ilimi har ga mutane masu larurar ta gani ko ji da sauransu su ma bata bar su a baya ba kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilimin masu larura Muntari Sani Dutsin ma ya ga wakilin sashin Hausa Zaraddin Sani Funtuwa
ni ne mataimaki na musamman ma'ana senior special assistant na gwamnan jihar Katsina on physically challenged ma'ana mutane masu bukata ta musamman ko mutane masu nakasa ilimi wani abu ne wanda an babu shi zaga mafiya abubuwa suna koma baya kuna da makarantu irin na mutane masu bukata ta musamman a wannan jiha ta Katsina wannan makarantun nan sun kusa guda 5 wannan matakin primary ne da na secondary akwai wani bugun kirji da zaka yi mun na ganin cewa waɗannan makarantu suna cikin yanayi mai kyau ko kuma suna samun wasu bukatu wanda ya kamata
bugun kirji da zan yi akai yara da muke da su a wannan makarantu nan suke kwana nan ake ba su abinci ina tabbatar maka duk wannan yanayin rashin kuɗi da gwamnati take fama da shi yanzu haka a makarantar makafi zuwan wannan gwamnati da ke ma magana ta kuma mai girma Right Honorable Aminu Yalla Masari mai son kowa ya zama mai ilimi mai yabi har da mu mutane masu bukata ta musamman ko na kasasu haka kai ake sa musu abinci da kifi wani lokaci nama saboda haka in kaje wannan ba ƙarya bane kare karin cika wannan wani abu ne wani kyautatawa da ake yi masu dan su zauna su yi karatu a yanzu haka maganar da nake da kai koran nan mun je minister of education an dauki katihu duka wannan makarantun guda biyu an ba su najin akalla wajen guda 200 na kwance yara
kamar irin waɗannan makarantun makarantun primary ne ko kuma makarantun secondary
suna hada ne da primary da secondary ko yanzu na kare makarantun makafi haka ba kai shi ya jama dalili a wannan primary da secondary din dake akwai kuma yake inclusive education ma'ana na hadaka ilimi ne na hadaka da mutane masu gani da mara gani ko kuma da kurame da wanda ba kurame ba yake sawa zaka je kaga akwai azuwan makarantun nan duka da na secondary din da na primary duk wuri daya ake suna nan ana hada su ana koya musu tare sai dai bambancin kayan aiki da namu da wanda su suke gani idan misali mai gani ko mai gani tana amfani da biro ko chancery mu muna amfani da abinda ake kira ko typewriter shi ne ke kyan rubutu ko kuma braille machine shi ma kamar ke kyan rubutu yake wanda yake taimako mu mai rubutu wannan yan huje-hujen nan wanda yake za mu rika tabawa da hannu muna karanta a yanzu haka a bakarantar makafin nan akwai computer center yanzu haka wanda zaka iya komai browsing da ta email da sauransu akwai saba a wurin duk wannan abun kaga ana yin shi ne domin kamar yanda tsari gwamnatin mai girma gwamnatin jihar Katsina Rajo Honorable Dalla Masai take daukar kowa ta tafi da shi kuma akan ilimi kowa sai ya samu ilimin nan dan shi ne gishirin zaman duniya
yanzu in na kewaya waɗannan makarantu da irin waɗannan abubuwan da kake zayyana lalle zan gansu kenan a makarantun nan
in Allah ya yarda wanda yanzu haka kaman makarantar makafi ko matsalar da muka samu katangar ta zube babu sai zamanto makwabta na shigowa su zuwa shara masu abinda yake kira kurkura ko keken nafek suna shiga ciki su wuce da gudu kuma a makaranta ce wata makafi cikin yadda Allah ni naje na tashi na samu ma'aikatan nan su bef akwai wani intervention da ake badawa duk shekara a cikin yadda Allah cikin 2017 shekara ta 2017 suka je suka gina katanga a makarantar nan da sunan zuwa wannan office ni da ne ta zuwa yana magana akai aka zagaye makarantar nan aka sa irin valveware akan katangai saboda haka yanzu babu yanda zaka kaje mutum ya wuce ciki ba tare da an san waye ya wuce ko kuma yana da wata hanya da za ta fitar da shi bayan sannan lokacin suna fama da karancin ruwa aka zo shi ma aka gyara musu bohol dinsu aka sa masu wuta da take pumping din ruwa yanda ya kamata ya za a yi pumping ruwa yanda ya kamata kan ilimi dai da muke magana a kai take yin wannan taiwa a nan abuwa yanzu haka maganar da nake da kai ana nan a makarantar kurame ta manumfashi ana ba da wani special training ana koya ma malamansu wani abu wanda yake kaman training workshop ne amma shi dan bambanci gwamna ya bada shi ana yin shi zai yi kamar wata biyu zuwa uku ana yi musu shi don wannan duk cigaban da ilimi na yanda mu mutane masu nan kasa za mu zama daidai da kowa yanda yake
su malamai irin waɗannan na makarantar su makahi din nan ganin cewa ana kyautata musu ɗalibai to su malaman akwai wata kyautata ta musamman ba wai kyautata in ce albashi ba irin kyautata wanda su ma su ƙara bunƙasa ayyukansu akwai irin wannan kyautata
akwai domin ai yanzu haka maganar da muke yi muna ƙoƙari a riƙa ba su wani allowance na musamman domin duk inda mai koyarwa yake mai mutum ma mutane wanda suke koyar wani abu da ake kira special education ma'ana shi ilimi na musamman wanda mutane masu bukata ta musamman suke koyo ko ake koya masu to duk mai aiki wannan wurin ba ba wanda yake da matsala ta rashin gani ko gurgu ne ko kurmani ba a cikin malaman a'a duk ta shafi har wanda suke da hannu da kafa da idanu da kunnuwa in dai suna koyarwa a wurin to sun cancanci a ba su wannan allowance din shi ma muna nan muna kira muna ta kokari ko ran nan mun zauna da commissioner na education akan wannan mun magana akan wannan
mazaron mu da haka Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Solomon Abu da Cibahiro Dodo ne waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.